This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 30 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, Grace Alheri Abdu na dauke da shirin kallabi, shirin da kan leka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kamin ta shigo, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya saki lashe takobin cewa babu makawa sai yayi galaba, inda yake fadawa kwamitin zartarwarsa cewa za su ci gaba da yaki da Hamas a Gaza har sai sun yi galaba akan ƴan bandigan, kana su dawo da mutane 120 da ake garkuwa da su ko a raye ko a mace zuwa gida. Ya ce yakin da aka kwashe watanni 10 ana yi zai ci gaba har sai mun cimma dukkan manufofinmu, da ta hada da ganin cewa Hamas ba ta zama barazana ga Isra'ila ba. Netanyahu ya kalubalanci dukkan waɗanda suka san gaskiyar lamarin cewa Hamas kadai ce take kawo cikas ga shirin sako waɗanda ake garkuwa da su, a wata musaya da za a sako ɗaruruwan Falasɗinawa da ake rike da su a gidan yari a Isra'ila. Sai dai bisa ga dukkan alamu, babu wani sauyi a tattaunawar tsagaita buɗe wuta da ta jitira, inda Isra'ila ta buƙaci a dakatar da faɗan a yi musayan fursunoni tsawon makonni 6, yayin da Hamas ta buƙaci dakatar da faɗan dindindin tare da janye sojojin Isra'ila. An kashe akalla mutane 18, yayin da wasu 30 suka jikata, bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan ƙunar bakin wake ne suka kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar, inji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin. Borno dai na cikin shekaru 15 na hare-haren masu ikirarin kishin Islama, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu. Duk da cewa sojojin Najeriya sun rage karfin mayakan, amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da cibiyoyin tsaro. Barkindo Sa'idu shine babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno, ya ce wasu da ake zargi 'yan ƙunar bakin wake ne suka kai hare-hare daban-daban a wajen bukin aure da jana'iza da kuma asibiti, inda suka kashe mutane tare da jikata wasu da dama a garin Goza. Sai dai babu wata kungiya ko wani mutum da ya dauki alhakin kai wannan harin. Kungiyar 'yan tawayen M23 na ci gaba da samun galaba a yakin da take gwabzawa a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo mai fama da tashin hankali, inda garuruwa da dama suka shiga hannun 'yan tawayen, kamar yadda majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a yau Lahadi. Kinshasa ta zargi Rwanda da marawa kungiyar 'yan tawayen M23 da kabilan Tutsi ke jagoranta baya, waɗanda suka kwace yankunan gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo a wani farmaki da aka kaddama a shekarar 2021, zargin da ke gali ta musanta. A yau Lahadi, kungiyar M23 da ake kira March 23 Movement ta koma garin Kirumba da ke lardin Kivu ta arewa, wanda ke fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2021, lokacin da kungiyar ta koma ayyukanta a yankin. Kirumba shine birni mafi girma a kudancin yankin Lubero, inda kungiyar ke samun ci gaba, kuma babbar cibiyar kasuwanci ce da ke da mazauna sama da 120,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane biyu sun mutu, sa'annan mutum na uku ya ɓace bayan ruwan sama kabar da bakin ƙwarya da ya janyo zaftarewar ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Switzerland, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau Lahadi. Guguwa mai ƙarfin gaske ta afkawa ƙasar mai yawan tsaunuka da ruwan sama a ƙarshen makon nan, inda aka kwashe ɗaruruwan mutane a yammacin ƙasar bayan da kogin Rhône da magudanan ruwa suka karye. Jami'an ceto sun gano gawarwakin mutane biyu da suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin Fontona. in ji 'yan sandan yankin Ticino na masu amfani da harshen Italiya a cikin wata sanarwa. A cewar wata jaridar yankin ta La Regine, waɗanda suka mutu mata biyu ne da suke hutu a yankin. A ƙarshe, an yi hasashen mahaukaciyar guguwar Beryl za ta yi ƙarfi zuwa matakin guguwa na hudu, yayin da ta nufi kudu maso gabashin Caribbean, inda aka fara rufe harkoki a yau Lahadi, a daidai lokacin da jami'an gwamnati suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka. An ba da faɗakarwar mahaukaciyar guguwa a Barbados da St. Lucia da kuma St. Vincent da tsibiran Grenadines. Beryl ta kai ƙarfin mataki na uku da safe yau Lahadi, ta zama babbar guguwa ta farko a gabas da tsibiran Lesser Antilles da aka yi a watan Yuni, a cewar Philip Clotbage, mai binciken guguwa na Jami'ar Colorado. Beryl yanzu ita ce guguwa ta mataki na uku da aka taɓa samu a tekun Atlantika a watan Yuni, bayan guguwar Audrey a shekarar 1957 da ta Alma a shekarar 1966, a cewar masanin guguwa Michael Lowry.
Babu Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama dalla masu sauraron mu, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku tare da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Nan akwai doka, idan ni social worker an kira ni, an bani rahoto ga shi kiki wannan bincike.
Kalaban shirin ta wannan makon, yan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya, muka gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako, Madam Helen Bako, wata mace da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za ku ji yadda kasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan Amurka da kuma sauran manyan kasashen duniya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Koma kan batun shan miyagun ƙwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙoƙarin shan kan al'ummar arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa. Shirin Kallabi ya karɓi bakoncin Dr. Zara Yusuf, 'yar fafatuka a damatar jihar Yobe, da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar kungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar Kano, waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a rurutu wannan matsalar.
Shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi, amma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya. Tarbiyya ce aka bari
tun baya
duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne, tun daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan. ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen wata kila kaje ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai kiga cewa su an bar wa mata wahalalin yaran sai kiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kaman ta fiye
mata yawa
sai ya fi karfinta because ai ne fa yanzu zaki gansu ƴan mata sai ki tuba miji ta ina suka bullo ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafadi a dangi ba su da mafadi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kannin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ba musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samu wannan tarbiyyar na shaye shaye
to amma ai wasu suna cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyarta ya kila yana iya sa ma zuciyar ta fashe har ta rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha waɗannan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba kiya ganin dalilin kenan
to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da yafi karfin ubangiji ba wanda bakin ciki da zai dame ki da zaki ga ubangijinki ba ya miki maganin sa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye shayen wani shi zai cirewa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani ne ya mai da wannan abin ba ka dawa ya san wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benelin insha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka shashi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin cough syrups din da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki
yanayi
to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba na zo ne coming across wannan wallahi yarinya ce ɗan shaye shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taba ganin wacce tantiriya bace irin ta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce
har tana ma nadama
tana nadama saboda na zaunar da ita nayi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samu in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shin fada nan ce iyaye su suke saka ƴaƴa wani sa'in su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane aka amika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing so kin ga tarbiya ina take
babu
ina tarbiya take mu iyaye mata mun saki tarbiya mun bai ƴaƴan mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi ƙarfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma dibi ke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke da burin ki yake ta aure mai kuɗi shikenan in ta aure mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba ko wani mai kuɗi bane mai kwanciyar hankali
ba a bibiya a ga yaya zaman take wasu take
ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidan kina da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar zuciya ciki ma za ta iya taimakon ki wanda ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni kake kawo ni dan Allah je ki haƙuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwadayi
yana daga cikin
wallahi yana daga cikin abubuwan da suke tabata tarbiya
Dr. Zara Badan zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo sabanin da har mace za ta koma da ƙwayoyi maimakon hulɗa da mijinta
to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu sabani ba dan ba zai yi ba amma yaya za a yi managing sabanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana fadin ne zaman to fadan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin fada a gidan aure shine abu mai muhimmanci ba a'a mace ka taje ta zauna a gidan a gidan
aure samu abin yi
samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta nade hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yanda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dal za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiya shi kadai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yanda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zamanto baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya yayi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana boye mata ko kuwa ma baya so bata daga nan sai ta fara samun kawaye waɗanda za su kubata mata tarbiyya su sata a wani hanya wanda suna gani kamar shine alternative
Alisa a gabayen wannan lamari to kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Madam Helen Bako kallabin mu ta mako wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin dadi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence ke aiki a ciki da wajen Najeriya a yau Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a kasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka da kuma yadda za a iya inganta aikin a kasashe masu tasowa.
Yanda na ji labari, kin gan kaman an kira social workers a gida. Su ba su da irin dokoki da aka zarta sanan kaman musamman mutum social worker tana da iko ta je ta samu alkali. Na ji labari ga abun da ya faru a wannan gida gashi da naje gidan sun hana ni shiga ina so a bani yanci a bani takarda yanda zan je ko sun yadda ko ba su yadda ba zamu forcing kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara a gida ba su da wannan iko na biyu a gida ban san in suna da sukan tafi da police domin anan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi kije ki wannan bincike in na kira yan sanda su zo su taimake ni ba su zo ba zai zama wani babban magana ban san ko a gida suna da wannan yanci social worker suna da wannan yanci ba na uku anan America suna da kuɗi da suka kebe domin irin wannan aiki na gaya miki idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ta to gwamnati tana da kudin da ta kebe da za a kai yaran nan wurin likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata banda haka muna da kudin da zamu nemi masu bada shawara. To ban san ko a gida suna da irin kudade da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba. Sannan na uku, na san cewa annan an ba ma mutanen yanci ku kira wannan layi, wannan telefon, in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi, ba dole sai ke da kanki kin gani ba. Eh, murdin da kin kira ba dole sai kin ba da sunanki ba. Once kin kira kin fara kin ce ga abin da kika ji ko kuwa ga abin da kika gani, za a dauki rahoto. To a gida ban san ko suna da irin wannan ba. To kin ga bambancin mu da gida. Sannan na uku, na hudu, a gida na san cewa yawancin lokaci idan na yi ma mutane magana ga aikin da nake yi, sai su ce mani ai oh to ku ne kuke hana a horar da yara ko a gida ba za a irin wannan ba. Abinda ba su gane ba shine anan kudi shike akwai wayansu yara da suka dauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali, ma ba hana iyaye su horar da yara ba. An gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata. In kaman duka ne, kar ka dauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa ino a ciki inda yaro zai lalata
ko kuma ka ji musu ciwon da zai zama da tabo da za a gani da jini, to ka a fitar da jini.
Ka duki yaro a cikin abinan hushi, wani lokaci kakan bar miki a cikin yaro. To shine irin abin da mutane nan ba su so a yi ma yara. Amma a gida so da yawa na sha ji cewa koda an kai wannan rahoto din, yawancin lokaci ba a bin kan rahoton, ba a yi ma iyaye wani abu. Shine bambancin da na gani a gida kenan.
To a cikin aikin kin nan cikin shekaru 23 da kika kwashe kina wannan aikin, akwai wani abun da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba?
So sai ma akwai wani rahoto da na je bincike, ba zan taba mantawa ba. Akwai wani yaro mai shekara 3, iyayen ban san menene ya faru tsakanin su ba. Har yau ban san ce ban gane ko waye ya kashe wani ba, ko baban ne ya kashe maman sannan ya sa bindiga a kanshi yanzu ya kashe kanshi, ko kuwa maman ta kashe baban, ba mu sani ba. Abinda ya faru, wannan yaro mai shekara 3 iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare. Yaro mai shekara 3 me ya sani? Gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban, ba yanda zai dauki telefon ya kira me zai faɗa. Yaron nan yana cikin gidan nan har yamma. To abinda ya faru, akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen, ba wanda ya ansa. Sun yi ta kira, kai yaro kana ta kuka, kaje ka saya taga yana ta kuka, amma kin san mutane a nan, shani mutane a nan, idan ba dai kun samu makwabta masu lura ba, ba wanda ya kula da wani. So da wayancan dangi sun yi ta kira, sun ce kai wayannan ba wanda yana ansa telefon, ba su ji komai ba. Sai suka kira 'yan sanda. Da suka kira 'yan sanda, sun ce sun ba da adireshin gidan, sun ce gashi fa ba su san meye ya faru ba. 'Yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa, ba wanda ya ansa. Suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga, sai sun tayar da yaro, sun tayar da iyaye. To irin haka 'yan sanda sukan kira mu, aka kira mu mu zo mu dauki yaron nan mu nemi, tunda an san da dangi a wani state. To aka dauki yaron, aka kira dangi din, sannan 'yan sanda sun ci gaba da nasu bincike. Muka kai maganan kotu, gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro, gashi shekaran shi 3, yana da iyayen akwai dangi a wani state. To muna so a bamu izinin yanda za mu yi kokari mu kai. Kamin ki sa yaro a gidan, ko da dangi ne, dole sai kin bincika background ɗinsu. Kuma irin wannan idan dangin ba su iya zuwa ba, aikin mu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike. background din mutanen kuma mun tabbatar cewa suna da halin da za su lura da wannan yaro dokon lokaci wayansu ba su da hali meaning ba su da aiki bayan da za su samu hanyar kuɗi bayan da za su ciyar da yaro din nan to irin wannan idan mun tare da haka a ba mu sa'awa ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kadan kamin su samu yanda za su samu aiki su ci gaba da lura da yaron nan to a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi kuma mutane ne masu abun hannu kuma sun yadda su zo su dauki yaron sun zo sun dauki yaron sun tafi da shi state din da suke amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba muka yi abun da akan sa mu kai yara na taba kai wani yaro wani state har ma muka fita kasan waje idan mun tare da dangi a kasan waje muka yi kokari mu kai yara a wurin
dan dai su girma da dangin su ba wani ba in dai akwai suna da dangi ne
in dai suna da dangi
to misali kadara an samu dangin su amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa sai kaka
to kin tuna labarin da yake miki da farko da yace matar na an same ta ta muka aka cire yaro aka bani rahoton na yi ta neman dangi ban same su ba can na zo na samu wata sai ta ce mini oh na samu wani sai ya ce mini wai shi yana da yaran shi amma shi ba zai iya lura da dangin shi amma ba zai iya lura da yaron ba karshenta mun zo mun sa yaro din a gidan mutane da suka mika kansu ba gidan dangi ba so muka samu mutane da dangin da suka ce ba su da zarafi ko kuwa ba su da abin hannu da za su iya lura da yara
Allah ɗaya gari bamban da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. Kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Helen Bako da ke nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu Jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad Yaka sai a jihar Kano sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta daidaita mana sauti Yona wa Mainan Dudu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku. We'll be right back.